Daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da ake so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma dai Sarfil Hashin Gumin Lai daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku ji cewar hukumar da ke sauraron koke-koken jama'a ta jihar Filato ta ce ta yi nasarar warware matsalolin da jama'a suka kai mata, matakin da ya ƙara samar da zaman lafiya a jihar. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, muna tafi da shirin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya da kuma shirin dattawan arewa. Amma kafin nan, bari mu fara da shan labaran duniya.
Kuma dole ne mu yi maganinta. Jiya Juma'a, Kenyatta ya ce zai mutunta hukuncin kotun koda yake shi da kansa bai yarda da shawarar da kotun ta yanke ba. Ya sake jaddada wannan matsayin a shafinsa na Twitter, inda ya ce yanzu dai mu gamu a wajen kada kuri'a. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadar shugaban ƙasa Amurka White House ta ce shugaba Donald Trump zai sanar da shawarar da ya yanke ranar Talata kan ko zai kawo ƙarshen tsarin da gwamnatin Obama ta ƙirƙiro da ya kare yaran baƙin haure da suka shigo Amurka ba tare da izini ba. Kakakin fada White House Sarah Huckabee Sanders ta shaidawa manema labarai farkon makon nan cewa gwamnatin Trump tana kan nazarin shirin da ake kira DACA. Trump ya yi alkawali a lokacin yaƙin neman zaɓe cewa zai soke tsarin da ya bayyana a matsayin tsarin ahuwa. Tun hawansa mulki kuma ya bayyana cewa batun shine mafi sarkakiya da ya fuskanta a matsayin shugaban ƙasa. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan da 'yan jam'iyyar Republican a majalisa da dama sun yi kira ga shugaba Trump kada ya soke tsarin. Ryan ya ce ya hakikanta cewa majalisa za ta iya samar da hanyar da za a kare mutane da ke ƙarƙashin shirin DACA a halin yanzu. Shirin dai ya ba kimanin mutane 800,000 damar zama a Amurka a maimakon ta sake su zuwa ƙasashensu ta wajen ba su takardun izinin zama da ake sabuntawa bayan kowace shekara biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kuma sauraron koke-koken jama'a ta jihar Filato ta ce ta yi nasarar warware matsalolin jama'a suka kai mata matakin da ya ƙara samar da zaman lafiya a jihar. Ga wakilin muryar Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Hukumar sauraron koke-koken jama'a da ke nan jihar Filato ta ce ta yi nasarar warware matsaloli da jama'a suka kawo mata matakin da ya ƙara samar da zaman lafiya a jihar. Kwamishinan hukumar warware ƙorafe-ƙorafen jama'a a nan jihar Filato, Alhaji Musa Abdullahi Yalum, ya ce gwamnatin tarayya ta ba hukumar hurumin sauraron kowane irin ƙara, walau tsakanin ma'aikata da gwamnati ko matsala tsakanin mutum da mutum, don samo hanyoyin warware shi.
Hakkinmu ne idan mutum ya kawo damuwa, ko kuma in ma bai kawo ba, in mun ji ana faɗa akan wani abin da bai dace ba, to dole ne mu shigo mu zauna da su mu daidaita su mu tabbatar cewa lalle sun yi abin da ya dace. Zan ba ku misali, idan gwamnati akwai wasu ma'aikatantan da ta kore su a aiki sai suka kawo damuwa a gare mu, da zaran sun kawo damuwan nan za mu bincika mu gani shin gwamnati nan ta bi ka'ida kafin ta kore su. Idan ba ta bi ka'ida ba, dole ne mu rubuta ma gwamnati ta maida su aiki, kuma dole ne ta maida su aiki. Sa'annan misali, idan akwai damuwa tsakaninka da makwabcinka ko akan fili, takila wani ya kwace maka fili da ƙarfi idan mun bincika mun tabbatar cewa abin da yayi ba daidai ne dole mu sa shi mu ya maida filin nan. Haka nan kuma idan lalle mun ga zahiri wani abu na tafiya ba daidai ba a jihar Plateau. Bisa dokan da ya bamu to muna da dama mu je mu dakatar da abin kuma mu yi bincike mu ga abin da ya dace mu sa a yi. Idan kuna kotu in kun kawo wannan magana wurin mu ba za mu karba ba. Idan kuna to gaban hukuman tarayya na gaba daya in kuna da case a wurin ba za mu karba ba. In kuna gaban police da irin wayannan cases ba za mu karba ba.
Commissioner hukumar sauraron koke-koken jama'a kenan a nan jihar Plateau Alhaji Musa Abdullahi Yalum. Shiko Mamuda Musa wanda hukumar ta kwatar masa haƙinsa ya shaida mun cewa ya saidawa wani mutum gidansa bisa alƙawarin zai biya bayan wata guda. Daga bisani mutumin ya saba alƙawari, Shiko Mamuda ya kai gaban hukumar sauraron ƙorafe-ƙorafen ya kuma samu waraka. Shima Prince Odete ya ce sun gudanar da bincike kan ayyukan hukumar kuma sun gano cewa hukumar sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a a jihar Plateau ita ta yi fice a cikin sauran takwarorinta da ke shiyar arewa ta tsakiya. Shi yasa suka bata lambar karramawa don samun ƙarfin gudanar da ayyukanta.
They are working hand in hand together to make sure that every civil servant, whatever belongs to them, is given to them.
Yace sun gano cewa ma'aikatan hukumar sun hada kai wajen kwato wa ma'aikata haƙinsu da samar da ingantattun hanyoyin sasanta tsakanin mutane da suka samu sabani a tsakaninsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gai da Zainab Babaji, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jammai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya, tsintsiya madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jammai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A duk lokacin da aka samu wata dama musamman a wajen tararruka, shugabanni da kungiyoyi sukan ci gaba da yin kira ga matasa da su daina yadda ana amfani da su wajen tada zaune tsaye. Taken ranar matasa a bana, ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a duk shekara domin matasa, shine rawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. A saboda haka ne Jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya wani taro domin yin kira ga matasan da su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yadda ana amfani da su wajen kawo rarrabuwar kawuna a cikin al'umma. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro. Har ma ya zanta da
sunana Hawwa Liman kuma mun shirya wannan biki ne na ranar matasa ta duniya, wanda rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya take warewa a duk shekara domin matasa. Kuma kaman taken wannan shekaran da suka fitar, turawar da matasa za su taka wajen wanzar da zaman lafiya a cikin al'umma. To makasudin shirya wannan taron da muka yi kenan a nan Jami'ar Bayero University da ke Kano domin mu yi kira ga matasa da cewa su zamana masu taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya kuma su daina yarda ana amfani da su wajen kawo rarrabar kawuna a cikin al'umma.
Malama Hawwa, irin waɗannan tarukan an dade ana yin su a lokuta daban-daban cewa matasa kar su dinga yarda ana amfani da su wurin bangar siyasa, wurin lafuza da ayyuka na raba ƙasa da sauransu. Amma har yanzu kullun samun nau'in sabon aiki na raba kai ake yi da kiraye-kiraye da kuma faɗace-faɗace na addini ne ko na kabilanci.
To gaskiya kamar yadda ka gani a yau mun ɗauke shi da mun duba kenan cewa kamar yadda ka faɗa ana yin wannan taruka ba yau aka fara shi ba, amma ba a kai magaci kamar buƙatun da ake sawa. To gaskiya mun duba mun yi nazari mun ga cewa dalilan da suke sawa ana amfani da matasa yawanci ya ta'allaka ne da su matasan rashin aikin yi, zama kara zuban da suke yi, zaka ga ana ba su dan wani abu da bai taka kara ya karya ba ai amfani da su a tada hankula a cikin al'umma. To sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole sai sun samu aikin gwamnati, saboda in ka duba me ake cewa guraban da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya daukar duka matasan da muke da su a Najeriya ba. Shi yasa yau kiran da muke ga matasa bayan wannan panel din da yanzu aka gabatar akan cewa muhimmancin zaman lafiya a cikin al'umma, so muna kira ga matasa da su karbi sana'o'i su juya wajen neman sana'a, saboda ita ce a yau za ta kai su gaci. Yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki, to su san cewa ba certificate kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta ɓangaren rashin ayyukan yi ba, a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi ba. Ya zama na cewa matasan mu su farga su gane cewa ba haufi bane idan matashi ya zama kafinta.
To amma wannan zancen da kike yi kun tara ƴan jami'a ne waɗanda watakila sun gama jami'ar suna neman aiki ko kuma ɗalibai a jami'a, ina matasan da suke yankuna karkara daban-daban da local da ƙananan hukumomi daban-daban?
Amma yawanci wanda ka gani a yau ƴan NYSC da ake cewa yawancin su suna yuma ƙasa hidima ne a ƙauyukanmu na ciki da wajen Kano da Kwakwas ɗin da sun shigo daga ƙaramar hukumar Kabo, wasunsu suna a garin Garu, wasunsu suna a Durum, wasunsu suna a Balan, duka ƙauyuka ne. Kuma muna sa ran cewa idan suka koma ɗaliban da suke koyar da su da matasan da suke cikin ƙananan hukumomin nan za su amfana da wannan sako da su muka ba su kuma za su isar da shi.
Kuna maganar matasan nan masu yi wa ƙasa hidima, galibin su yanzu shi kansu ma akwai kira-kiran da ake cewa ma a soke wannan tsari na ƴan yi wa ƙasa hidima. Don misali wanda yake Gombe ko yake Adamawa baya so a kai shi jihar Akwa Ibom danye wannan hidimar ƙasa.
Gaskiya ba wai dan ina aiki da hukumar yi wa ƙasa hidima ba zan ce kira-kiran da ake na cewa a daina wannan shiri a bar matasa su yi bautar ƙasa a jihar su a ƙasar su, gaskiya ba shi da alfanu. Kuma a kowane lokaci ina alakanta rashin fahimtar juna da ake samu a tsakanin al'ummomin Najeriya ga bastardizing din ko ɓata scheme din da aka yi na yadda zaka ga matasa a yanzu wasunsu sai sun zaɓi garin da suke so. Da an ƙarfafa cewa a'a in dai zaka wa ƙasa hidima ka tafi jihar da ba taka ba. Misali nayi bautar ƙasa ta a Enugu Najeriya ne. Tunanina da nake da shi akan al'adun Inyamurai a Najeriya ya canza, saboda naje na zauna a cikin su na ga yanayin yadda suke abubuwan su, kuma na fahimci da cewa a cikin su a kowace al'umma yadda muke da ɓata gari haka muke da na kirki, yanda muke da shiryayyu haka muke da wanda ba su da kintsi wanda kuma suna kawo gurɓataccen sha'ani a cikin al'umma. Gaskiya ni kiran da zan yi da cewa ba wai mu daina kiraye-kirayen a daina yi wa ƙasa hidima ba, a'a a ƙarfafi scheme ɗin a gyara shi a zo da salo wanda matasanmu za a ringa ba su horo na sana'o'i, yanda cewa yanda babu ayyuka a ƙasashe wannan lokacin da za su yi wa ƙasa hidima a tura su guraren da ba nasu ba, su koyi al'adun mutanen kuma su koyi sana'a, yanda cewa in sun gama bautar ƙasar nan ko da babu ayyukan gwamnati suna da abin yi.
To yanzu gashi kun yi wannan taro wanda aka kira shi na duniya ne ma misali, tunda duk sassan duniya ana yi, tunda majalisar ɗinkin duniya ce ta keɓe. Shikenan yanzu sai baɗi kuma za ku ci gaba da irin sa ko in lokaci ya zagayo ku yi shi, ko kuma akwai wani tsari da kuka azama kanku cewa lokaci zuwa lokaci za ku dinga makamantan irin waɗannan taruka don ku cima muradun ku?
Ba sai wata shekara ba gaskiya, musamman dai wannan mun yi shi ne don wannan rana, amma ire-iren wannan shirye-shiryen muna yin su ne gaskiya kamar wata biyu wata uku kuma ba a nan garin kawai muke ba zaka ga za a iya dauka wata jaha a je can a yi shi sai a nemi partners wanda suke da ra'ayi wanda ya tafi tare da su kudurorin da muke da shi a Impact Nigeria Project sai mu collaborating da su sai mu shirya wani shiryan zaka za a yi wani a Kano a Kaduna za a yi wani a Bauchi kuma za a yi wani a Katsina tsakanin August zuwa September
duka kuma daliban ko kuma su matasa waɗanda suka gama jami'a kuke tattarawa kike za ko za ku ci gaba da tattara
a ya danganta da yanayin project din da muke da shi kaman wannan mun dauki students ne ƴan jami'a da kuma masu yi wa bautar ƙasa hidima su wanda za a yi a Kaduna za a dauki matasa ne ko mutum ya kashi secondary kuma bai taba zuwa makaranta ba indai yana da sha'awar taimakon kai da kai na al'umma yana da taimakon ya koyi sana'a zamu ka wanda suke koyar da sana'a kuma zamu layazin da su yanda za su ringa bada horon nan a araha yanda koda wanda bai da hali sosai zai iya affording kamar na Katsina shi ma ya bambanta
gashi kuna ta kiraye cewa matasa su rungumi sana'o'i ko kananan kasuwanci babban kalubalen su shine jarin da zan fara koma inda zan je a koya mun da sauransu akwai wani tsari da kuke ne na tantance irin waɗanda ba za su iya biya ma kansu wani abu da suke sana'ar suke su koya ba ko kuma a suna so su yi kasuwanci amma ba su da kuɗi za ku tallafa musu da yanayin jari
to gaskiya kaga ta nan ne abinda dama muka so mu fara yi kenan wayar da kan matasa da cewa eh lillahi wa rasulihi ana neman jari kafin a fara kasuwanci amma tunanin da matasa suke da shi sai suna da makudan kuɗi sannan za su fara kasuwanci to anan ne ni nake da ja da kadan ake tashi abun da ya kamata matasan mu su samu shine abinda a turanci ake cewa financial discipline ba wai ka fara sana'a ba kana jira sai ka samu kuɗi da yawa kafin ka fara aka fara da kadan da kake da shi sai ka koyi tattali da tanadi da rarrafe akan tashi ko kamar yanda kai magana wasu sana'o'in dole sai mutun ya je an koya mishi to kamar ni tailor ce ba kuma kowa koya min dinki ba sana'a abun ne yau da gobe har na koya kuma a yau ina da Fashion for Development Initiative wanda matasan da ba su da hali ina ware wasu ranaku wanda muna training din su for free so da kai irin matasa wanda su sun iya kuma they are willing su bude mana kofofin su mu ba su kaman mutum 5 mutum 10 kamar wani yana photography ne yana daukan hoto zai ce mana eh to zan muku training matasa 10 sai mu tura miki su wannan za ta ce ah ina da salon ne zan ba ku slot for kaman yara matasa 10 wannan mu ana mu gudunmu wani da muke kawo muku so ire-iren wani shi yasa muke kokarin mi promoting community development ya zama na cewa ba wai komai zaka yi sai da kuɗi ba a'a ka duba me zaka ba wa al'umma ka baya kai ma
mamai dumudu mamai anjuchem dumudu anjuchem bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba a bam
abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya taimaka aka samu nasarar hada wannan shirya Jummai Alice daga birnin Washington DC nake cewa a tuna fa tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa a huta lafiya
da Allah mun ba su da Allah
a gai da Jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
an sa kafar rondo ɗaya da babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris da sanata Isa Hamma mai sau inda rundunar yan sanda ta ce ba ta daukar sanata a matsayin dan majalisar dattawa sai dai wanda ya gudu daga aikin yan sanda mai sau anan sa bangare ya cicciki babban sufetin da zargin kalmashi kuɗin shiga naira biliyan 10 da wata da karban na goro kafin tura kwamishinan jiha mai romo an gudanar da won arfa inda aladan Najeriya zubu 65 suka yi aikin haji sakataren hukumar Dr. Bello Tambo ya ce aikin yafi kowanne nasara
an yi tanadin motoci na sufuri masu kyau kamfanin Hafil sababbi ni naje na duba naga mota 600 wasu daga cikin su model na bana ne wasu kuma na badi ma model din su bai riga shigo ba sune aka dauki alazanmu da su
mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya ce APC da PDP suka nemi ganawa da shugaba Buhari kuma in kananan jam'iyyu da suka fara korafi na son haka za a ba su dama
sauran jam'iyyu fiye da 50 da ake da su a kasa duk da cewa wasu su kanana wani ba ma san inda suke ba su da cewa a bambanci aka nuna musu
an kafa cibiyoyin maganin cutar sankarar jini 6 a fadin Najeriya
Yanzu kuma bari mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Amira Rab Atu Sufyan Ahmad daga Kaduna da Rabaran Simon Lado daga Kano. Ga Amira Rab Atu Ahmad.
Akan abin da ya shafi zaman lafiya musamman na arewacin Najeriya, kamar yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta mu kuma ya yi mu kabilu daban-daban da harsuna daban-daban. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi ataqakum. Allah tabaraka wa ta'ala ya tilal umumun halitta ku maza da mata da kabilu daban-daban da harsuna daban-daban da dangogi daban-daban. Amma Allah tabaraka wa ta'ala ke dan mu san junan mu, dan tayarrabe ya san inyamuri ya san Bahaushe da sauransu. Kuma kuma kira ga ƴan uwa musulmi musamman a cikin wannan wata mai albarka, wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake wata ne na neman gafara, wata ne na rahama, yana ƙara tsawa da tsoron Allah, yana sanya kuma ɗan uwa musulmi ya zauna da kowa lafiya. Ka zauna da ɗan uwanka musulmi lafiya, wanda ma ba musulmi ba ka zauna da shi lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da yake magana akan zuciya ya ce wa mai yu'min billahi yahdi qalba, duk wanda ya yi imani ga Allah to Allah sai ya kiriyar da shi, ma'ana Allah sai ya kiriyar zuciyarsa. Kuma ɗan uwa musulmi halakar zuciya shine halakar ɗan adam, shine halakar aikin ɗan adam. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin wata aya mai girma yake inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw al-qasam aw huwa shahid. Lalle a cikin wannan akwai tunatarwa ga wanda yake zuciyarsa ta kasance a gare shi, kuma Allah ya jefa tsoro ko tunani a cikin wannan zuciya din. Kenan ɗan uwa musulmi, kada mu manta kowanne ɗan adam Allah da ya halicce shi ya sanya mai zuciyoyi guda biyu, zuciya wadda take rayayya lafiyayya da kuma zuciya wadda take matatta. Baka ɗan uwa musulmi, duk wanda zuciyarsa take lafiyayya to zaka ga yana zama da kowa lafiya, a zauna da dukkan wata halitta da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi a bayan ƙasa lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi ka ya halicce ka, shi ne kuma wanda ya halitta kowace irin halitta a bayan ƙasa. Zuciya lafiyayya ita ce take tunanin shin ɗan uwana ya ci, shin ɗan uwana yana da sukura, shin ɗan uwana yana zaune lafiya kamar yanda nake zaune lafiya. Domin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi min al-khair. Lalle imanin ɗayanku baya cika har sai ya soma ɗan uwansa abin da yake soma kansa na alkhairi. Wajibi ne ka so dukkan al'umma na duniya su zauna lafiya, ka so dukkan wani gida ya samu zaman lafiya. Kenan ashe ɗan adam ɗin da yake da mummunar zuciya shi ne wanda baya so a zauna lafiya, shi ne wanda yake ƙoƙarin ya tunkuɗa dukkan alkhairi daga ɗan uwansa. Sannan mu tsare harshenmu, harshe yana azumin harshe shi ne kada ya faɗi abin da ba daidai ba. Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lallai ɗan adam ba zai buɗe baki ya yi wata magana ba face a zance wannan magana akwai raqib da atidu a tare da ita. Kunnen ɗan adam yana yin aski, ma'ana ɗan adam yakan yi azumi da kunnensa wajen kada ya saurari abubuwan da suke Allah tabaraka wa ta'ala ya aka. Wata ne da ɗan adam zai kusanci Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ƴan uwa musulmi, akwai buƙatar mu amfani da wannan wata domin mu samu tsira ga Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nake roƙo shekaru da shekaru a cikin rayuwar mu.
Shi ma Rabaran Simon Lado ya ce zaman lafiya ne ginshiƙin duk wani ci gaba.
To salamu alaikum ƴan uwana ƴan arewa. Ni ne Pastor Simon M. Lado daga Darika Ekwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa, shi ne abin da zai kawo mana cigaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankin mu na arewa. A cikin littafi mai tsarki Yesu Almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya. A cikin littafin Zabura Ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya, ya ce ma jama'ar Isra'ila, Annabi Dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar Isra'ila. So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar ƙasarmu arewa. Abubuwan da ɓarnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake ɓoyayye a gare mu ba. Yau idan muka duba inda babu zaman lafiya, ibada ba ta yiwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka. Sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwa. Sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa. Waɗanda suke manoma, aikin gona idan babu zaman lafiya yakan zama da matsala. Su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya Fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali. Domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara, za ka gansu suna ta yawo da dabbobinsu a cikin gari da kan tituna. To duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna, dabbobinsu su samu abinci, sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su. So waɗannan illoli ne. Bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya a asibiti, babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna. To don haka ina kira ga 'yan arewa, musamman shugabanninmu wanda Allah ya ba su amana, sarakunanmu na gargajiya manya da ƙanana, da su koya wa al'ummanmu na arewacin Najeriya mahimmancin zaman lafiya. Wassalam. Salado Simon daga Kano.
To nan muka kammala shirinmu na wannan jiɓan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida da Ibrahim. To jama'a, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Kamaru na nan na shirin ɗaukar fansa a kan ɗan karen kashin da ta sha daga Najeriya. Wasansu na biyu na neman gurbi ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2018 da za su buga jibi Litinin a birnin Yaounde. A jiya Juma'a ne ƙasashen biyu suka fafata wasan farko a birnin Oyo da ke kudancin Najeriya, inda Najeriya ta lallasa Kamaru da ci 4 da nema. Wannan nasara dai ta ƙara kusantar da Najeriya ga samun tikitin shiga gasar ta duniya a daidai lokacin da take saman rukuninsu na biyu da maki 9 a wasanni 3. Kasar Zambia ita ce ta biyu a rukunin da maki 4, bayan da ta doke Algeria da ci 3-1 a wasansu na farko a yau. To sai dai a bangare daya, mai horar da 'yan wasan kasar ta Kamaru Hugo Bruce ya ce da alama fatan kasar na samun gurbi a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ya sha ƙasa sakamakon kashin da ta sha jiya a Najeriya. Duk da yake ƙasashen biyu za su koma karawa a wasa na biyu jibi Litinin a Yaounde, Bruce yana ganin ba wani abu da za su iya yi da zai maida fatan nasu. Kasar ta Kamaru da yanzu haka su ne zakarun Afirka ta shiga gasar ta cin kofin duniya sau 7 a tarihi, inda har suka taɓa kaiwa matakin kwata final na gasar a shekara ta 1990. A sauran wasannin na neman gurbi a nahiyar Afirka, Morocco ta yi ragaraga da Mali da ci 6 da nema, lamarin da ya ɗaukaka kasar ta Morocco a saman rukuninsu tare da bambancin maki 1 da kasar Ivory Coast da ke binta. Kasar Tunisia ma ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci 2-1, inda ita ma ta hau saman rukunin A tare da bambancin maki 3 da mai binta, yayin da kasar Afirka ta Kudu ta sha mamakin gaske sa'ad da Cape Verde ta doke ta da ci 2-1. Hukumar ƙwallon ƙafar duniya wato FIFA ta tantance tare da amincewa da ɗan wasan Chelsea Ola Aina da ya buga wa Najeriya ƙwallo farawa da wasan da ƙasar za ta buga da Kamaru a jibi Litinin. Tuni da Najeriya ta saka sunan Aina a jerin sunayen 'yan wasanta da za su buga wasan da ƙasar Kamaru. An haifi ɗan wasan ne a birnin London, to amma dukkan mahaifansa 'yan Najeriya ne, wanda hakan ya halatta masa bugawa ƙasar wasa. Duk da yake ya buga wa ƙasar Ingila wasanni a matakai daban-daban na matasa. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
A gai da Murtala. Masu sauraron mu, da wannan ne muke kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa cikin ya kuma ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.